demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan ranar demokradiyya a Najeriya shekaru uku bayan da jam'iyyar APC ta kafa gwamnati. Jama'a masu tsaron mu, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Jiya Talata 29 ga watan Mayu, Najeriya ta cika shekaru 19 da komawa bin tafarkin demokradiyya. Kuma a jiya gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta cika shekaru 3 kan karagar mulki. Shin ko ta tabuka demokradiyya wani abu cikin wannan lokaci? Kamin ku ji fashin baki ga kadan daga cikin jawabin da shugaban na Najeriya yayi albarkacin ranar demokradiyya. Da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
I wish to assure Nigerians that we will not rest until all criminal elements.
Yace ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za mu ci gaba da daukan mataki kuma ba za mu daga kafa ba sai dukkan miyagun mutane da masu daura masu gindi an gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnati na ci gaba da ƙara ƙarfafa jami'an tsaronta ta fuskar ƙara musu kayan aiki da kuma ƙara daukar dakaru da za su yi aikin tsaron da kuma bayar da horo ga waɗanda ke bukatarsa da kuma samar da maimayin kayayyakin aiki na zamani domin jami'an tsaro su ci gaba da samun walwala da ci gaba a wurin yaƙi da ta'addanci da yanzu ga dukkan alamu aka ci galaba a kansa. In ji shugaba Muhammadu Buhari, za a ci gaba da kuma ɗaukar matakan da suka kamata na zamani kuma waɗanda suka dace da halin da ƙasar Najeriya take ciki a yanzu ta fuskar yaƙi da cin hanci da rashawa. Inda yake cewa
various policy measures were be put in place to stem the tide.
Yace gwamnatin sa ta samu nasara ta fuskar yaki da cin hanci da rashawa. Tsare-tsaren hanyoyin da ake amfani da su wurin yaki da cin hanci da rashawa suna ƙara samun biyan bukata da kuma irin nasarori da gwamnatin ke fata.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano ko akwai ayyukan raya demokradiyya da wannan gwamnati ta yi cikin shekaru uku nan idan aka auna da wacce ta gaji iko daga hannunta.
So na ɗaya dai wato shi ne ai da barna, wani nau'i na barna da dukiyar al'umma, inda a baya wato ake wadaƙa a dukiyar gwamnati yanzu ba a yi, kuma ma ana yi wato ana ɓuya, sannan kuma bai kai yawan na da ba. Na biyu tattalin arziki da ya shiga wani hali yi saurin fita, shi ma nasara ne. Harkar tsaro da aka kami inganci tare da cewar akwai wani bangaren kuma da ya kunno kai wanda kusan zuwa yanzu an rasa yanda za a yi da shi, amma dai ba za a iya kwatanta shi da na wato baya ba. Don haka duk waɗannan nasarori ne da za a iya lissafa wannan gwamnatin da ta shekara uku.
Yaya sauran sassa rassa na gwamnati tun ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren shari'a?
To a ɓangaren sassan gwamnati akwai nasarori da kuma matsaloli. Idan ka ɗauki majalisa, wato yadda majalisa ta takwas ɗin nan ta ƙasa ta riƙe martabarta ko kuma wato ta san kanta take tsayuwar daka a kan abin da take da bukata, wato za ka iya cewa san barka. Amma kuma yadda suke tsayuwar dakar a kan abin da ya shafe su, maslahar kan kawunansu ba maslahar kasar ba, nan kuma sai ka ce matsala ce. Wato irin wannan dagewar da suke yi tana da amfani majalisa ta iya yin ta a kan abin da ita maslahar ƙasa ne, don kada a samu wani lokaci da wani shugaban ƙasa zai nemi ya yi kama karya. To ana iya da to a samu majalisa mai ƙarfi wacce za ta iya taka masa biri. Amma wannan majalisa sai zamana tana kai da ƙasar ma cak a dalilin abin da ya shafi ɗaiɗaikun 'yan majalisa, ba a dalilin maslahar ƙasa ba. Ɓangaren shari'a kuma, to shi ma shigen hakan za ka gani, sai ka ga wato suna jan ƙafa wajen yanke shari'a tare da cewa kuma jifa-jifa sukan ɗanyi wani abin da za ka iya cewa san barka. Ɓangaren zartarwa, wato ɗan bambancin da aka samu da baya kaɗan ne. A baya ɓangaren shari'a za su zartar da hukunci a ƙibi, a yanzu ma kuma ana samun bangaren shari'a su zartar da hukunci a kibi.
Misali kamar batun a sake alzagzaki da kuma da suki?
Da samba da suki ba eh.
To
alal misali
akwai zargin katsa London daga bangaren zattasuwa bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a akwai ta inda wannan gwamnati ta yadda kamun ludayinta na barin waɗannan sassa su ci gashin gansu
ina ga ta sha bambanta hanyoyi guda biyu na daya rashin tsoma baki game da naɗe-naɗen shugabancin majalisa na biyu rashin baiwa ƴan majalisa toshiyar baki a dalilin ana son su zartar da wani abu ko mai muhimmancin sa har kasafin kuɗi bangaren zartowa sun ki su ba da kuɗin da aka saba ba wa ƴan majalisa wanda watakila wannan yana da tasiri akan yadda aka ɗau wannan tsawon lokacin sama da wata shida da ba su kasafin kuɗi ba tare da sun zartar ba
ita kuma bangaren shari'a fa daga mata kafa maimakon yawan mata katsa London da ake yi na ta yanki hukunci wanda ake kallo daga waje kamar da sa bakin bangaren zattasuwa saboda ya dadada mata akwai canji a wannan bangare ko kuma dai gidan jiya ake
shi ma ina ganin akwai canji bangaren zartarwa ba ta tsoma baki akan bangaren shari'a yanda ya kamata to amma wato gyare-gyare da ya kamata a yi wa bangaren shari'a wanda bangaren zartarwa ne bai har yanzu ba a yi ba duk da cewar gyare-gyaren nan wani lokacin ya shafi dokoki ya kuma shafi ma'aikata to abin da ya shafi dokoki majalisa ce za ta yi gyaran dokoki har yanzu ba ta yi abin da ya kamata ba
menene a fahimtar ka yasa kashe-kashe da ake yi ko kuma fada tsakanin makiya da manoma a jihohi kamar Taraba da Benue yafi daukar hankalin kafofin yada labaran Najeriya sabanin abin da ke faruwa a jihar Zamfara
ina zaton saboda maganar addini ce daga dukkan alamu kirista sun fi kuka idan wani abu ya same su sun fi bara kuma sun fi kafafen yada labarai da za su bara din har a ji su fiye da musulmi a Zamfar kusan musulmi abin yake shafa 100%. Amma da Benue da Taraba yana shafan musulmi ya shafi kirista don haka ko da musulmin Benue da musulmin Taraba su sun yi shiru da kiristocin su ba za su yi shiru ba don haka wannan daga muryar da suke yi yana sawa da majalisa din da bangaren gwamnatin da jami'an tsaron kowa ya yi ta kokarin iya yinsa ya ga cewar an ga yana yin wani abu.
Dr. Duka batun wannan tsaro sace-sacen mutane a yi garkuwa da su na karɓar kuɗi da kuma wannan kashe-kashe da ake yi na Zamfara menene gazawar gwamnati a wannan bangare?
Rashin garan bawul a jami'an tsaro
to
bai kamata tsawon lokacin nan ana yin haka amma ba wani garan bawul da aka yi ba domin alamu ne na cewar sun yi iya kokarin su abin ya sha kansu saboda haka cikin sun gama kura basirar su don haka da sai a yi garan bawul ko sabi sa zo da sabon tunani da sabuwar hanya ta tinkara al'amarin amma abin mamaki sai zamana manya-manyan jami'an tsaron nan kamar yadda labarai suke bayyana sun ma kai ga gacin wato aikinsu ma'ana lokacin aje aikin su yayi amma aka sabunta musu
kana nufin a bangaren soja kenan
bangaren sojoji to haka har ma bangaren yan sandan da na ciki da na waje duka ya kamata tunda sun kure iya basirar su kuma ba a samu canji ba to ya kamata a ce an yi garan bawo
ba ka ganin watakila nasara da suka samu ta fuskar yakar yan bindigar Boko Haram da wannan yasa suke da tagomashi wajen su waɗanda suke iya yin garan bawo akan su yasa aka yale su
ta yiwu hakan amma tunda ita kuma wani idan a iya abin da za su iya kokari kenan ga kuma wata sabuwar matsalar ta taso ba cin kasa tinkarar ta
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamina madadin Umar Faruk Musa da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. Anan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.